sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. A babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da yammacin wannan rana ta Laraba, 25 ga watan Maris, shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Bayan labaran duniya, muna dauke da rahoto akan yaduwar annobar coronavirus a Najeriya da ma wasu matakai da ake dauka a kafar ganya karta. Sai daga bisani mu kawo muku shirin ciwon yamace wanda Aisha Mu'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan, sai mun fara da shan labaran duniya mu san halin da duniyar ta wuni.
An tabbatar da kamuwar yarimin Burtaniya Charles da cutar coronavirus. Wata sanarwa a jiya Laraba ta ce yariman ya nuna wasu Wata sanarwa a jiya Talata ta ce yariman ya nuna wasu alamun kamuwa da cutar, to amma dai yana cikin koshin lafiya. An auna matarsa Camila ba ta da cutar, sai dai kuma sun killace kansu a wani gida a Scotland. A halin da ake ciki kuma kasuwannin duniya sun daga sama a yau Laraba, bayan shugabannin Amurka sun bayyana daukar matakin kai daukin kuɗi akan annobar cutar coronavirus. Hannayen jarin kamfanin Nikkei na Japan ya haura da kashi 8, yayin da kamfanin Hong Kong Sheng ya haura da kashi 4, sai kuma kamfanin Shanghai Index ya haura da kaso 2. Hannayen jarin kasashen Turai ma sun farfado da safiyar yau, yayin da hannayen jarin Amurka suka nuna alamun samun riba idan kasuwar ta bude zuwa can anjima. Rashin tabbas game da kwayar cutar da irin illar da za ta yi wa tattalin arziki ya rinkita kasuwannin duniya na tsawon watanni, yayin da aka zabta da farashin hannayen jari sa'ad da gwamnatoci da manyan bankuna suka shiga fafutukar daukar matakan ceto kasuwar ta duniya. China ta dage dokar hana zirga-zirga a gundumar Hubei, inda annobar cutar coronavirus ta soma barkewa. A yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗi cewa Amurka za ta iya zama ƙasa ta gaba da annobar za ta yi kamari. Gabaki ɗaya, China ta samu gagarumin ci gaba a yaƙi da cutar, bayan aiwatar da tsatsaurin matakan killace mutane a gida da kare yaduwar cutar. Jami'an lafiyar China sun ba da sanarwar sabbin kamuwa da cutar 47, dukkansu suna cikin mutanen da suka dawo daga wasu ƙasashe. Amurka tana samun ƙara yaduwar cutar cikin sauri a 'yan makonnin nan, wanda ya bada adadin masu cutar a ƙasar ya haura 55,000 da aka tabbatar ya zuwa safiyar yau Laraba, tare da mutane 700 da suka mutu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa yana buƙatar ganin al'amura sun daidaita nan da 'yan makonni kalilan, yayin da jami'an kiwon lafiya ke cewa yin wani abu a halin yanzu tamkar riga malam masallaci ne. To amma sun dage akan ci gaba da matakin nisanta mutane da juna ta yadda ba za su yada cutar ba.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Hukumar dakile yaduwar cututtuka a Najeriya, NCDC, ta ba da rahoton adadin mutane da suka kamu da wannan cutar a kasar, inda take ƙara gargaɗin jama'a da a bi dokokin jami'an kiwon lafiya a kowane lokaci don gujewa kamuwa da wannan annobar. Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da cibiyar da ke lura da hana yaduwar cututtuka masu yaduwa ta fitar, NCDC ta bayyana cewa an samu ƙarin wasu mutane 2 dauke da wannan cuta ta coronavirus a birnin Lagos da kuma Osun, wanda adadin masu dauke da wannan cuta a Najeriya ya kai guda 46 kenan, bayan an sallami guda 2 da suka warke, sai kuma mutum guda da ya rasa ransa. Shi ma mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya killace kansa, sai kuma bincike da aka gudanar a kansa ya nuna cewa ba shi dauke da wannan cuta. Ya zaka ma dai akwai wasu gwamnati guda biyu da suka killace kansu sakamakon mu'amala da suka yi da masu dauke da wannan cuta. Shi kuwa da gwamnatin jihar Edo Gordon Obasaki wanda ya killace kansa bayan mu'amala da ya yi da gwamnatin jihar Bauchi da kuma babban hadimin fadar shugaban kasa wato Malam Abba Kyari wanda dukkanin su bincike ya nuna cewa suna dauke da wannan cuta. Shi ma gwamnatin jihar Ekiti Dr. Kayode Fayemi ya killace kansa a matsayin sa na shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya wanda kuma ya yi mu'amala da gwamnatin jihar Bauchi da kuma babban hadimin fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari. Ana ganin dai za a ci gaba da samun manya da kuma shugabannin gwamnati a Najeriya da za su ci gaba da killace kansu bayan rahotannin farko da ya nuna wayancan manyan mutane sun kamu da cutar ta coronavirus. A jihar Niger ma a yau ne aka fara amfani da dokar na hana yawo da gwamnatin jihar ta kafa daga karfe 8 na safiya zuwa karfe 8 na maraice kamar yadda kwamishinan yada labarai a jihar Alhaji Muhammad Sani Idris ya yi bayani ta kafofin yada labarai a jihar ta Niger.
Wannan doka kamar yadda dama aka yi ta yayatawa doka ce da gwamnati ta kafa wanda za a takaita zirga-zirgar jama'a daga karfe 8 na safi zuwa karfe 8 na yamma.
A jihar Lagos kuwa an kayyade zirga-zirgar ababen hawa tare kuma da bada umarnin rufe kasuwanni musamman ma da waɗanda ba su shafi harkokin sayar da abinci ko magunguna ba. Lamarin da ya maida birnin na Lagos tamkar wata karamar jiha sabanin hada-hada na kasuwanci da aka saba gani a jihar. Babin ya jibrin murai Amurka daga Najeriya.
Tuma da lagai da babin gida jibrin. Masu sauraro yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Hukumar kula da yanayi ta kasar Amurka ta ce wata mahaukaciyar guguwar iskar tornado ta farma jihar Mississippi da ke yankin kudu maso gabashin Amurka da yammacin jiya Talata wanda ya sanadiyar lalata wani shagon sai da kayayyaki da ma wasu gidaje da ke kan iyaka da Alabama. Yayin da iskar ta ketara zuwa kudanci rahotannin farko da aka samu daga cibiyar kula da yanayin kasar ya nuna cewa da yammacin jiya Talata ne guguwar ta soma a garin Tishomingo da ke arewa maso gabashin jihar Mississippi. Jami'an 'yan sandan Tishomingo sun sanar da wata kafar yada labaran yankin cewa an samu rahotannin wasu sun dan yi rauni sai dai kuma wani kantin sauki da aka fi sani da Dollar Tree ya tafka babbar asara. An aika da sakon hasashen yanayin zuwa sauran yankin kudancin kasar da suka hada da wasu sassan jihar Tennessee da Georgia. An kuma yi gargadin cewa za a iya ci gaba da fuskantar barazanar yanayi a yau Laraba. Turkiya tana tuhumar wasu mutane 20 da ake zargi da hannu a kisan shahararren dan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018. Ofishin masu gabatar da kara na Istanbul ya ce bincikenta ya hada da zargin tsohon mataimakin babban jami'in leken asirin Saudiya da kuma mai baiwa kotun Nasarauta shawara da hura wutar yin kisan. An caji waɗanda ake tuhumar da aikata kisan da gangan. An kashe Khashoggi a cikin ofishin jakadancin kasar Saudiya da ke Istanbul ne. Jami'an Saudiya sun musanta zarge-zargen da kasashen yamma suke yi na cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ne ya bada umarnin a kashe shi. Daga ƙarshe jami'ai a Afghanistan sun ce wasu 'yan kunar bakin wake dauke da manyan bama-bamai yau Laraba sun afka wani wurin ibadar mabiya addinin Sikh da ke Kabul inda suka kashe akalla masu ibada 25 tare da raunata wasu akalla mutane 8. Tashar talabijin ta Tolo TV ta ce akalla mutane 11 na 'yan tsirarin al'ummar sun samu rauni. Kungiyar IS ta dauki alhakin shirya mummunar hari a yankin da ke tsakiyar Afghanistan, inji kungiyar leken asiri na yanar gizon da ke bayar da fatawar kafofin watsa labaran mayakan jihadi. Jin kaɗan bayan soma kai harin a safiyar yau, jami'an tsaron Afghanistan sun kewaye wurin ibadar suka kuma kashe dukkan maharan. maharan hudu a wani musayar harbe-harbe na tsawon sa'o'i fiye da biyar, inji Tariq Aryan, kakakin ma'aikatar lamuran cikin gida. Bai bayar da cikakken bayani game da adadin waɗanda suka jikkata ba nan take. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama ta Taliban ta gaggauta nisanta kanta da harin, tana mai cewa kungiyar ba ta da hannu a ciki.
Tuwa gaida Aisha Mazu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana iya cewa annobar coronavirus ita ce tafi daukan hankula a duk fadin duniya a yau. Kasashe masu karfin tattalin arziki ma na yakarta bil haqqi da gaskiya. Hukumomi a Najeriya na ƙara wayar da kan jama'a akan hanyoyin kauce ma kamuwa da wannan annobar. Haruna Dauda Biyu ya muna nazari akan halin da ake ciki a sansanonin ƴan gudun hijira a jihar Borno. Haruna, gare ka.
Hajjaya Bawakulu kece shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, ganin cewa jihar Borno na kewaye da kasashen Afirka uku da suka hadu da suka hada da Nijar da Chad da kuma Kamaru. Akwai ƴan gudun hijira da yawa da ke tsugunne a kan iyakokin waɗannan kasashe, kuma yanzu aka kawo ɓullan wannan cuta a waɗannan kasashe. Kuma wani mataki kuke ɗauka da kare su daga kamuwa daga wannan cuta na coronavirus yanzu haka?
Kuma sashi da aka ɗauka musu ya fi ma na cikin gari. Ka san mun nan Borno muna da an zagaya mu makwabtanmu har kasashe uku ne, Chad, Niger da Cameroon. Kuma kaman kala balge shi kadai ma yana da border da Chad, yana da border da Cameroon. To abin da muka ce musu dai kace in mutane suna kecere abin nan din a tabbatar cewa duk abin da ana yi a airport an gudanar da su a can. Za a gwada ɗanin jiki din a tabbatar cewa wannan mutum yana da cutar ko babu. Kuma akwai abin da muna cewa tarihin tafiya a turance travel history kafin a bar shi ya shiga sansanin gudun hijira. An ba ya zama dole ba mun hana shigan sansanin gudun hijira ko na border ne ko na cikin gari. Kuma na border din mai girma gwamna ya bada ma takamaiman abun nan cakar har sau jami'an tsaro da jami'an immigration duk su je su zauna a gurin nan. In ba ya zama dole ba kar a bar shiga da fita da ya wuce misali. In dai shigan da muhimmi da ma'ana akwai abin da za a yi shine za a bari. Kuma za a yi kokari abin da za an kafa a nan kamar na isolation center din a guraren nan ma za a je a kafa musamman ma ga Borongala, saboda kuma kala balge ma zuwa garin nan ma aiki daga garin nan ka je kala balge ma aiki dole za a sa musu hankulan dukin su yana can kuma dole za a sa lura sosai.
Kamar su sansanin ƴan gudun hijira dake cikin gari fa wani mataki kuka ɗauka musu na ganin kare yawaitar shiga da fita a wannan sansanoni?
Dama ban bar su haka ba. Dama shigar su da fitan su din ba mai yawa ba sosai. To da wannan abun ya afku yanzu mun sake sa sabon doka cewa duk wanda zai shiga da fita din nan in ba ya zama dole ba ba ma'aikaci ba a hana. An riga an hana wannan.
To kamar a nan yanayin mu akwai zafi sosai, ana maganar cewa kamar zafi yana hana sa mutum ya kamu da wannan cuta. Ya gaskiyan wannan batu ya kuma wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa mutane sun fahimta da wannan batu da ake na zafi din nan?
Mataki din mun riga mun ɗauki mataki da dandama a cikin da muhimman abun matakin da muka ɗauka mai karfi din fadakarwa akan cutan nan ba kariya bane gaskiya ne. Na wayansu suna ce a cutan ma ai cutan da ba zai shafi al'umma na nan ba, zafi zai kashe shi da sauransu. Mun dai muna ta addu'a da Allah ya rufa mana asiri, amma cutan nan ba cuta bane karamin cuta, al'umma ne Allah ya saukar mana wanda shi Allah ne kurum zai iya ya dauka mana wannan al'umman. To kuma in zai yi duk abubuwan da za ka yi kar ka kai hannunka kusa da fuska. Ma'aikatan lafiya abinda suka gaya mana duk cututtukan duniyan nan duk a hannu yake shiga ciki. So hannunka nan kar ka kai kusa da bakinka, kar ka kai kusa da hancinka ko kusa da idonka, duk dai inda akwai huji a cikin ka kar ka kai hannun kusa da abun nan. Saboda haka a sa lura, a sa kula abincinsu, muhallinsu da yara da mata, a daina da cunkoso.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wuni yau. Aisha Mu'adu ce take muku maraba a cikin shirin ciwon kiyamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A ƴan shekarun nan an samu bayanan mata da suke gallazawa ƴaƴan riko ko kuma ƴaƴan kishiya azaba wasu lokutan ma har ya kai kisa. Wannan shine maudu'in mu a yau. Mun karɓi bakoncin barista Amina Umar, sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma barista Aisha Ali Tijani, sakatariyar asusun kungiyar lauyoyin mata musulmai na duniya reshen jihar Kano. Mace ce Allah ya yi ta da tausayi da rauni, amma kuma ba ta ragan wa ƴar uwarta mace, musamman idan aka ce sun auri mutum daya, ta Allah ta kasance mai yiwa auren daya ya mutu ta bar ƴaƴa, ko kuma wani lokaci ma tana cikin gidan sai kiga daya tana yi wa ƴaƴan daya mugunta. Me ke janyo irin wannan? Bari sai ne na bari mu fara da
I'm going to go to the house. Ba wai jahilci ina nufin mutum da yake makaranta ba. Sannan abu na biyu, akwai abin da nake gani wanda shi ma muhimmi ne kamar talauci. Talauci na ina nufin ba wai a kan kansa matan ba. Wasu abubuwa ne da suke kewaye da mata. Wanda wannan abin in kika kalle shi sai mai duba na
tsanaki.
Tsanaki za ki ga jahilci da yake dawowa ko dai daga bangaren abokin aurenta, ko daga bangaren iyayenta, ko daga bangarenta, ko kuma daga bangaren shi kansa gaba daya waɗannan mutanen da na faɗa. Misali yanzu da nake miki akwai rashin ilimi. Rashin ilimin nan kamar yadda nake ya haɗa da na zamantakewa, rashin ilimin nan ya haɗa da na sanin menene al'ada, saboda idan kika lura waɗannan abubuwa sai ba a san su a ƙasar Hausa ba, na azaba da dannazawa da rashin imani da za ki ga kirkiri an fito ana yi na kisa na immata mutum ko ƴaƴan kishiya a inda ta ko a yanke musu wani sassa ko a azabtar da su ko a kore su daga gidaje, ba mu san wannan ba. Abin da ya sa mun san a al'ada irin ta mutum Hausawa da wahala ki ga gidan Bahaushe mata ɗaya ce. Za ki ga mata biyu sama da haka. A wannan ilimi na al'ada za ki ga ba za ka bambance tsakanin ƴaƴan wannan da ƴaƴan wancan ba. Kin ga ya muna bin al'adarmu yadda ta zo mana. Ya wannan abubuwan ba za su samu ba. Sannan na biyu, idan kika duba addinin mu na addinin Musulunci, ya sani da cewar namiji kan ya zauna da mace ɗaya. In yana da iko zai iya zama da fiye da ɗaya. Kuma aka zauna da fiye da ɗaya nan ga haihuwa za su. Kin ga wanda ya san addinin sai san cewa wannan abin daga Allah ne, ba zai zo ya tashi ko ya kawo illa a cikin zamantakewar shari'ar da sun za a tantara a yau. Na uku kuma da nake cewa akwai misali talauci. Za ki ga shi ne ma idan kika ce kotunan mu, musamman kotuna na shari'ar Musulunci, musamman misali a garin da nake sani. Za ki ga kusan kashi 80 a cikin dari na shari'un da ake yi shari'u ne na aure. Misali da nake ce talauci, miji ne shi yake da haƙƙi, shari'a shi ta ɗora ma nafaka, wato maintenance, inda zai kula da iyalinsa. Ya zo ya kawo abin da ba za su isa iyalinsa ba, wanda wataƙila dole sai an fita talla, ko kuma wataƙila wannan ya ce to tunda abin nan bai isa ba cikin san harin kowa, za ka iya bari ka ba ma ƴaƴanka kafin ka ba ma ɗan wani.
Tabari ka Aisha, ko za ki shigo nan?
Alhamdulillah, ai ina ta sauraron barista Amina ne, kusan ta ɗauke zancen kuma gaskiya maganar Allah, duk wanda ya san rayuwa ya san cewa duk abin da ta kawo haka ne, babu wani ja dangane da bantutu da ta zan tattauna a kai. Sai kawai abubuwan da zan dan ƙara faɗaɗawa a ciki. Na farko dai ni ina ganin maganar nan da take ce jahilci haka ne, amma kuma ina daga ƙarfashi akan cewa duk duniya ko dabba maji in kika shafa ta ta san kin kyautata mata
haƙu
yanzu ita ilimi ne yasa ta son wannan Allah ne ya dace ta wannan tsari to hanni ba ma na so in ba da izinin mata shi ce duk inda Allah ya halitta a doren duniya din dai rai sunan shi ya san kyautai ya san tausasawa ya san murmushi ya san kuka ya san bambancin garin ciki da bakin ciki ba a cikin a hatsiyar uwarsa in sai masa murmushi ya san wasa kake in ka sha kuma ya san so ka kin da kina a dabi'a mu da Allah ya halitta kowa yana san kyautata masa sannan kuma ya zama wajibi wanda ya san a tikata masa shi ma ya san ya kamata yi kyautai
haka
ko abin da yake so in dora jama'a akan shi ne wannan wani fitraci da Allah ya ci din Adam akai ya kyautata a kyautata masa ana ganin yana bukatar ilimi kafin ya san wannan
haka
ban sa ani na mutum da sakka ma ba shi izinin jahilci din nayi da wannan amma abin da yake so a dora magana ce tsantsa ta san kai da rashin imani kamar yadda ka so mu magana akai ya kamata mu sani cewa shine nan da da uwa da ta irinanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yi kuma in kin ce uwa da ta imani da imani ya shigo zaki magana ta fayi
sosai
ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da rike dan kana kanka wanda ta haifa ma musamman mata wannan kana rike dan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ta tsaya na ta haifa to wancan dan ma ai ta san haifa sa haka to imani da ta ci karike naki shi zai sa ki rike wanta mu daina ganin bambanci mu kalla Allah mu ji tsoron Allah kuma mu dinga laye cewa gaba ɗayan mu dinga dukan mu a karkashin Allah ne kuma babu magana wani kishi ga miji kamar yadda babu sa'ani na ta fara maganar nan na kowa ne a ka'idar kasar Hausa
bari mu wannan tambayar
na kowa ne
haka akwai wani abu da mazan suke yi ne da yake sa wasu mata karkata hankalin su kan ƴaƴansu tare da mance na wayansu
zan so in gana so wannan tambayar sai in hado da magana barista Amina kai magana ta akan talauci
haka
wannan magana talauci ai shi yake sa wani abu ne da mazan suke yi ko a bangaren su ne da yake sa mace wacce ba ta da zurfin tunani wacce ba ta waye da yawa ba ba ta da kuma yadda za ta yi dole ta karkata ta yi haka kamar magana ta danci nan da ta faɗa na kulawa da gida asali ƙarin aure addini ne da shi amma sharaɗin da faɗa addini akan ƙarin aure shi ne sai kana da iko to mu a ƙasar Hausa yana abusing wannan process ne mutum ba shi da iko riƙe mace da ɗaya uku sai zai karo wata to idan ya karo aure a ba shi da shi sai ai manejin to a wannan manejin ita kanta da take gidan ba ko shi ba ƴaƴanta ba su wadace ba ko tun da ai sai ne zurfin imani
sosai
kuma zurfin hakuri da tausayi to din to din da zurfin imani kin dawo ka magana ta kuma ba ta ai da ai ana kin dawo ka magana ta saboda ai ina kan magana ina nan a bari ta close ni abinda nake so mu kalla kamar yanda kika faɗa ko tausayi da kyautatawa ba sa bukatar a ce mutum ya je makaranta an koya masa amma akwai abubuwan da Allah ya nuna cewar shi dan adam sai ana tuna ma shi sai sa Allah ya faɗa fa da kirfatun da zikira kan fa'ul mu'minin wa'annan abubuwan za ki ga hajja isha na tabari na tabari yanda Allah ya halitta mace ta kusan daga ita sai ƴaƴanta sai mijinta ta ka san wannan a ce haka duk mata ne wallahi ban san wannan karatun ba sai da na ganci practically a raina to yayin da aka ce an kawo mata dan wani ko an kawo mata ƴaƴan wani za ta iya yiwuwa ƴaƴan shi shiya ne kamar yadda wannan haka ya san ta wata iya yiwuwa ƴaƴan wan miji ne ko ƴaƴan dan uwanta da maraiki ya sa to a nan tana buƙatar ilimi ne mata da zani ilimin nan na addini ne ko na al'ada ana kwaikar da kika cewa kin ga idan kika yi abu kaza kina da gwaggwaban naje a gurin Allah kin ga kamar yadda Bahaushe yake cewa da na kowa ne da 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 dukiya ba a yi musu mugunta kin ga al'adar take nan ana fatakar da ita cewa ki kyautata wa dan nan dan ke ma wata ran Allah ya kyautata wa laki ko kace a yadda alkhairi anan ka jike shi to ka ga
waɗannan matan da suke wannan abun wasu su suna da ilimi amma ba su da aiki da shi shine abin da nake nufi
Anan zamu jaburki a cikin shirin ciwon damuci a yau makon gobe idan Allah ya arama ran zamu ci gaba da cikin da muka tsaya yanzu a madadin bakin nawa da kuma duk wanda suka taimaka shirin ya zo kai musamman ba cikin brothers question ta daidaita musamman a cikin azumin sallam na tsara
to madalla a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar sakon email
sakon na farko a yau mun samu ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsina Nigeria yace assalamu alaikum VOA Hausa a yau muna godiya ga gidan radio sashen Hausa na muryar Amurka wato VOA akan irin gagarumin rawar da kuke takawa wajen wayar da kan duniya akan wannan cuta ta coronavirus wacce ta addabi a duniya baki daya kuma kullum sai ci gaba take kamar wutar daji babu shakka kun cancanci yabo da fatan Allah ya kara muku kwarin gwiwa a wannan kokari da kuke yi amin sakon mu na gaba kuma haɗin gwiwa ne tsakanin Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi jihar Plateau da kuma Hafsat matar Yusuf Salisu dan Fulani Kwara suka ce salam VOA Hausa Allahu Akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barnar da coronavirus ke yi a kasashen mu ta duniya wallahi abin takaici ne kwarai da gaske a ƙarshe muna yin addu'ar ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'in ta cutar ta coronavirus a kasashen mu ta duniya amin summa amin shi kuma Mahmud Salu Kaura na Moda a Zamfara yace matakan da gwamnatocin jihohin arewacin Najeriya suke dauka dan dakile yaduwar cutar coronavirus abin yabawa ne sai dai kuma matakin hana fita da gwamnatin jihar Niger ta dauka yayi auri matuka kasancewar gidaje da dama sai maidanta sun fita sun nemo sannan ake samu abin da za a ci dan haka idan aka sanya dokar hana fita baki daya wani tanadi ne gwamnati jihar ta yi wa masu iyalai shi kuma Alhaji Umar Forever tare da Alhaji Dada Fatiskum a jihar Yobe suka ce Salam VOA Hausa har da ƴan bindiga suka kai akan jami'an sojin Najeriya a yankin da ke jihar Borno wanda ya jawo asarar sojoji da dama abun bakin ciki ne da takaici ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya to mana mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
Tuwa gaida Hadiza Kyari.
Kuma sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin nama a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin, Aishatu Ma'azu sai wadda ta bada umarni ta kuma hada shirin. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirin mu na yau da gobe bis salam